Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirin mu na wannan daren, ranar Talata 17 ga watan Janairun shekara ta 2017. Rundunar sojin Najeriya ɗazu ta tabbatar cewa sojojinta sun yi kuskuren auna waɗanda suka je kai wa ɗauki a wasu ƙauyuka a jihar Borno.
An ɗan samu kuskure da makasanci yaki aka yi gada, abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba.
Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa ta'aziyyarsa ga waɗanda wannan kuskuren soji ya rutsa da su. Shin tsakanin matakin soji da diplomasiya wanne ne ya kamata a ɗauka a halin yanzu a ƙasar Gambia da yake shugaba Yahaya Jammeh da ya sha kaye a zaɓen shugaban ƙasa ya nuna bai da niyyar sauka daga gadon mulki? Kamar kullum, lambar da za a buga ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni a taƙaice. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mutane fiye da 50 sun mutu a lokacin da wani jirgin saman dakarun Najeriya ya kai harin bom a wani sansanin 'yan gudun hijira bisa kuskure yau Talata. Wani jami'in soja ya ce sun auna mayakan Boko Haram ne, amma bisa kuskure sai harin ya fada kan sansanin 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya daidaita a garin Ran. Ƙungiyar likitocin ba da agajin da ake kira Doctors Without Borders sun faɗa cewa jami'ansu na jinyar mutane 120 waɗanda suka jikkata a cibiyoyinsu da ke arewacin jihar Borno. Ƙungiyar likitocin sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 52 a wata sanarwa da suka fidda 'yan sa'o'i bayan kai harin. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ba da agajin Red Cross ya ce 6 daga cikin mambobinsu na Najeriya na cikin waɗanda harin ya rutsa da su, waɗanda kuma suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin. Manjo Janar Lucky Irabo, wanda ke jagorantar sojojin Najeriya wajen yaƙin da mayakan Boko Haram a yankin, ya ce an ba rundunar sojan saman bayanai ne akan mayakan a wannan wurin. Abin takaici, an kai harin, amma sai ya kasance waɗanda ke zama a wani ɓangaren garin inda yake harin ya shafe su, a cewar General Lucky, lokacin da yake jawabi ga manema labarai a birnin Maiduguri.
Shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jammeh ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar bayan ƙin amincewa da sakamakon zaɓen watan da ya gabata da ya yi, inda ya sha kaye shi kuma Adama Barrow na jam'iyyar adawa ya lashe zaɓen. A wata sanarwa ta gidan talabijin mallakar gwamnati, Jammeh ya ce dokar da wato za ta ci gaba da aiki har sai kotun ƙolin ƙasar ta yanke hukunci a kan ƙorafin da jam'iyyarsa ta gabatar makon da ya gabata kan zaɓen, akan cewa an tafka kurakurai a zaɓen. A ranar 10 ga watan Janairun nan ya kamata kotun ta yanke hukunci, amma aka ɗage shari'ar har sai zuwa watan Mayu, saboda babu tabbacin za a miƙa mulki cikin lumana. A ƙarƙashin dokar ta ɓacin za a kiyaye haƙƙoƙin ƙasa, a kuma haramta wato 'yan ƙasar Gambia da mazauna ƙasar yin duk wani abu na saɓa dokokin ƙasar ko ta da zaune tsaye, a cewar shugaba Jammeh. An ba da dakarun tsaron ƙasar umarnin kiyaye zaman lafiya da tabbatar da doka da oda a faɗin ƙasar. Barrow dai dama ya ci gaba da shirin karɓar mulki ranar 19 ga watan nan kafin sanarwar dokar ta ɓacin ta yau Talata.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar a nan Amurka sun nuna cewa Donald Trump zai kasance shugaban Amurka na farko mara farin jini cikin shekaru da dama, yayin da yake shirin kama aiki. A yau Talata, sakamakon binciken jaridar Washington Post tare da haɗin gwiwar gidan talabijin ɗin ABC suka nuna cewa Trump shine zababben shugaban ƙasa na farko mara farin jini cikin shugabannin Amurka 7 da aka rantsar a shekarun baya. Baya ga haka, gidan talabijin ɗin CNN shi ma ya fitar da sakamakon wani bincike da ya gudanar a 'yan kwanakin nan, wanda ya nuna cewa Amurkawa da dama na sukar irin kamun ludayen Trump na akan yadda yake tafiyar da harkokin karɓar mulkin tun bayan da ya lashe zaben a watan Nuwamba. Dukkanin sakamakon binciken kafofin yaɗa labaran sun baiwa Trump maki 40, wanda hakan ya gaza na Barack Obama mai sama da maki 80 a lokacin da ya karɓi mulki a shekarar 2009, kuma ƙasa da maki 60 na farin jinin da yake da shi yayin da yake shirin barin ofishinsa. Sai dai Trump ya soki sakamakon binciken, inda ya ce mutanen da suka yi hasashen zai faɗi zaɓe su ne suka yi wannan binciken.
To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda rundunar sojin ƙasar ta tabbatar cewa bisa ajizancin ɗan adam, sojojinta sun kai hari kan waɗanda suka je da niyyar kaiwa ɗauki. Hassan mai na kaina gare ka.
Hedikwatar sojojin Najeriya ta tabbatar da cewar sojojin saman ƙasar sun kai farmaki bisa kuskure a wasu ƙauyuka a jihar Borno, inda aka rasa rayuka wasu kuma suka samu raunuka. Lokacin da na isa hedikwatar tsaron Najeriya, na taras da manyan komandojin sojin ƙasar suna wani taro na gaugawa. Amma kakakin hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ya yi magana da ni ta wayar tarho.
An ɗan samu kuskure da makasanci yaki aka yi gada, abu ne wanda ban jaɗin shi ba, kuma abu ne wanda mun saboda wannan labarin da samu muka yi farmaki ta sama cewa ita adam ne an bi kwaram suna nan wannan wurin a ran kuma kai wannan farmakin da niyyar cewa mu ainihin kwatar da mutanenmu daga hannunsu, amma kuma sai a cikin ƙasar Ubangiji sai ta kasance mutane ne wannan 'yan ƙauyuka a nan ran. Ran kuma wani ƙauye wani headquarters ne na Kalabalge a garin hukuma ce a Maiduguri, bayan da ga wannan abu kuma dama kamar ne mu kai a zu shi a yaki dama akwai an samu wannan kuskuren daga lokaci zuwa lokaci. Manyan kasashe ma na duniya wanda ke da komai suna irin wannan kuskuren, to wannan bai kasance ainihin da ke nan damu domin dukkan layukan da aka rasa ko da mutum ɗaya ne dole ne mu damu domin duk abin da samu Najeriya ɗaya samu dukkan baki da, amma abin da ba mu ji daɗin shi ba kuma abin da mun yi imani cewa kuskure aka yi kuma wani bai kuskure a cikin aiki.
General Rabi Abubakar, ya zuwa yin wannan aka shi da aka samu ya yi sanadiyar rayukan fararen hula kamar mutum nawa ne misali?
To, ai, kasan ko da mutum ɗaya Allah ne ci kawai ko da abin da ya yi shi abin da gura ne wurin ce shi ne ba wai nan ba da suka ainihin suka silanta ba a wannan halin da ba wanda ya tsin shi abu ko da mutum ɗaya ne kamar mai bayani zuwa mai ainihin ba wanda ya tsin wannan al'amari da kasance haka, amma kuskure ne aka yi kuma mutane sun kuma rauni kuma Allah ya kaddara na ne a jinin su. Sun yi kuma abu ne shi da ma ya yi ya kai gada wani mu Allah da hannun Allah da ba za ta sake wani kuskure ba.
General Abubakar ya ce suna ɗaukan matakai don kare aukuwar haka nan gaba.
Insha Allah mun dauki matakai, dama shi komi ai darasi ne, abin da kai darasi ne kuma duk abin da kai da kyau ne ya Allah shi ku zai ci gaba da aminin ta kai nasara.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, Allah shi kyauta. A kuma gaida Hassan, to, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke miƙa ta'aziyyarsa ga waɗanda kuskure na sojin Najeriya ya rutsa da su, rundunar sojin ta Najeriya na ci gaba da kiran da a kula da baƙin mutane da take-takensu. Umar Faruk Musa, gare ka.
A daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya aike da saƙon ta'aziyya ga al'ummar yankin Maiduguri, inda yake ba su ƙarfin gwiwa akan irin matakan da dakarun tsaro na Najeriya ke ɗauka domin tabbatar da an kawo ƙarshen ci gaba da tada bama-bamai da ake yi da ya biyo karya lagon 'yan ƙungiyar Boko Haram da rundunonin sojin na Najeriya da sauran jami'an tsaro suka yi, kakakin hedikwatar tsaro ta Najeriya General Rabi Abubakar ya bayyana min a fili da na yi da shi cewa lokaci fa bai yi ba da sauran 'yan Najeriya za su aje hikimomin da suke bi na sa ido domin gano 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke cikinsu. Duk da kuwa irin matakan da sojin ke ɗauka na tabbatar da sun gabatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya.
Wanda ba mu san da shi ba jiya mun gan shi yau, ko kuma gaina wani a gaiza gai, ko kuma yana wani shawali a wani rufi haka wasu alamu na gudu sa'an nan kanan ila a cikin wannan ƙungiyar wanda suke za su su kanin musgurama mutanenmu, kaga dole ya kamata su kai bayani kan jami'an tsaro mutu kusa da wajen su domin kasan su addanci da suke dama da suke domin gwal jahayen suna rabin amma muna kare kaji mutane cewa wannan abin Allah da alama na cewa sun zo karshe ko karshen nan Allah da sun zo karshe har abada insha Allah ko shikan da wace a cikin domin mutane suke yan bukwar su kwaya san da yawa ba za ka ce su to masallaci ko kuma kace mutum kai ba ma ko masallaci ba ce suna yin aikin Allah wannan aiki shi da su yi kuma Allah shi da zai ba su sigaran abu Allah kuma mu wadan Allah mun ci kare ba gidi ya mutu abin zan mu ci a kashin sa ba kwana nan kuma mu da nan a kudin da rede cha da mu wannan
to amma general baka ganin cewa rashin kama shugabannin su kamar Abubakar Shekau yana ci gaba da kawo barazana akan wannan nasara da kuka samu tunda har yana fitowa yana ƙara kira ga magoya bayan sa cewa a ci gaba da yin wannan hare-hare na kashin jama'a
ai kamar da ka sani ne shi alheri shike dore har abada amma sheri in Allah bai da dore kuma Allah yadda Allah ci iko yana taimaka ya ba mu nasara kansu kuma zai ci gaba ya ba mu nasara kansu mun imani cewa wannan abin Allah ya kawo mutane su kala bude ido
wato kana nufin da har yanzu lokaci bai yi ba da ƴan Najeriya za su daina bincike da sa ido a masallatai da coci-coci da kasuwanni da duk inda yake taruruka
ai wannan shine wannan lokacin ma ne kamata ai wannan Malam Faruk wannan lokacin ne ma ya kamata ai wannan saboda wannan mutanen suna ainihin cin slow no suna shiga latiya wasu suna ainihin zuwa suna kunkusa gidajen mutane domin suna yitowa su ainihin tsubban nasu wasu kuma suna nadewa da zuwa sallar asuba da dare muna tsara kira mutane su ma su ainihin sa nasu dubare
General Rabi Abubakar kenan kakakin headquarters tsaro ta Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Najeriya
soja birin yiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga
wani aka yake kuma a gaida Umar an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan matakin da ya fi dacewa a halin yanzu tsakanin ƙarfin soji da kuma ci gaba da rarrashin shugaban Gambia Yahaya Jammeh wanda ya faɗi zaɓe ya wato amma kuma ya kiya sauka daga gadon mulki kafin nan a saurari wannan bayanin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar dai akwai wani malami daga Jigawa muna sauraron ka.
To malam barkan ku da aiki.
Baraka da warhaka.
To sunana Isa Sani mai asanar garkon Aliya karamar hukumar Kiyawan jihar Jigawa.
To Haji Isa muna jin ka.
Gaskiya ni ana ra'ayin bana goyen bayan a dauki matakin soja akan wannan kasa ta Gambia. Domin lokacin da ayi bincike kamata ya zauna ayi bincike lokacin da aka Yahaya Jammeh faɗi zaben nan ai ya kira shi Adamu Bare murmun nan cewa ya ci zabe shi kuma ya yadda ya faɗi. To amma kuma daga ƙarshe sai gashi saboda wasu furici da shi Adamu Bare ya yi shi kuma ya dawo ya ce bai da wannan shankaye da ya ba. So da kamata ya haɗa su gu ɗaya a tattauna a fita da a samu matsala a matsaya ya faɗa matakin soji.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu kaɗa Zaria. Wake kala ya Zaria?
To Ibrahim sunana Musa daga garin Kwangila Zaria. Ina maka fata alkhairi.
Haka kai ma Malam Musa.
Na'am, wato gaskiyar magana kada a tursa sashi da a ce za a yi mashi ta ƙarfi a kore shi abu diddiki abu a hankali kina ta yi tunda ya ci giyan mulki daji yana da zaƙi giyan mulki. Amma banda wani abu ma banda Afirka ma a ce shugaban shekara da shekaru akan mulki ne kake nema bayan da can ka amsa cewa kai an riga an kada kai kuma daga baka ce kai ba haka ba. Abba Yahaya Jammeh kai hakuri da Allah ka sauka.
To da fatan ya ji wannan shawara taka bari mu matsa kusa da kai amma Kaduna wake kan layi.
To kalma shi barka da aiki sunana Murtala ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala.
To ai na da ina faɗar ra'ayina cewa ɗaukan matakin ƙarfi ko soja ba shi ba ne mafita. Ita ga shi amma yi kokari ai ya yi zaɓe a ƙasar shi in ka duba di Democratic Republic of Congo ya ɗaga ma a yaƙi a yi zaɓen. kuma ba a ce mai komai ba. In dadewa ne idan ka je kamar ruwan can ya dade shekara nawa shi ai kokari ya zabi abin da ya kamata yi masana shine mu Afrika nan fa mun gaji da ganin tashi hankali da yaki yaki da sauransu. To kaga mu muna roko a bi da shi ta lalama kar a damu da ƙara lokaci a zauna a muhawara duk abin nan ta maslaha. Ra'ayina kenan a tashi lafiya.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Yobe. Wake kan layi a Yobe?
Yawwa, Yunusa na Gombe mai kifi Yobe.
To Malam Yunusa.
Da Yobe State.
Muna jin ka.
Yawwa, wato abin da ya kamata magana ta gaskiya yana da kyau a dauki mataki akan Yahaya sakamakon wannan bai ji ba bari ba zai jiwo ho.
Lallai.
Yawwa, saboda shi mulki din ba gado bane ai. Yawwa, mulki ba gado bane ba tunda in yayi shekara 22 ai ba kwana 22 bane.
To baka ganin rayuka za su salwanta?
Yawwa, a'a, ai matakin da ya kamata a dauka shi ya kamata a kama a hukunta shi na bahe sun cewa lalle akwai hukunci.
Wato in ka ga ki gudu sa gudu bai zo ba ko?
Shine magana yawwa sakamakon su daman su a mulkin da ake a Afirka turawa muke kokoyo su kuma turawa ai ba haka suke yi ba ko ba haka bane
haka to da fatan Yahaya Jami ya ji wannan shawara bari mu je Kebbi wake kan layi a Kebbi to da alamar layin malamin ya katse to to bari mu je Baucin Yakuba wake kan layi a Bauchi
Mala Ibrahim Kalma sai garba ina maka fatan alheri
kai ma haka
Sama'ila Esfawa karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Nigeria
to Malam Sama'ila
muna kira ga shugaba Yahaya Jami a matsayinsa na shugaban Afirka a shugaban nan a Afirka dai bai kamata a ce haka ya faru ba ya duba da shekarar 22 ba kwana 22 bane ya dace a ce ya duba halin da talakawan suke ciki a ƙasarsa ya duba yadda ya mulkin nan ya ji daɗi ya soke ya mika mulkin nan ai ba san musulmi da wannan abu ba ai ya rungumi daddara mana
to da fatan ya ji wannan shawara taka to bari mu sake komawa Kaduna garin gwamna wake kalla a Kaduna
sunana Alhaji Musa Garu ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
to Alhaji Musa
to alhamdulillah Malam Ibrahim ka almasi barka da aiki
barka da warhaka
to alhamdulillah ni abin da nake dubawa mulki fa mutane ban san giyan mulki ba kuma idan aka ce idan ana maganar mulki to gaskiya al'amari duk inda mutane suke tunani abin ya wuce nan maganar wai a ce za a dauki mataki wani na soji ko wani abu a lallaba abin da kamar inda ƴan majalisar Najeriya suka bada dama ga shugaban ƙasar Najeriya ya tallabo shi a zo a kawo shi Abuja a ba shi mafaka ta dindindin a Najeriya a lallaba da ya bada mulkin domin a kace ran mutum daya a Gambiyan nan ba karamin asara bane ni na wara aikin da ba ta za ta ci
to Alhaji Musa Alhaji Musa idan ya ki fa
na'am
idan ya ki samsam
na'am
idan ya ki
eh to idan ya ki abin da ya kamata din kenan tunda yakuwa tana da karfi a kan shi ya kamata ɗan kwasu zauna dai su yi magana dai amma ni ban goyi bayan a ce an nuna ƙarfin soji akan Yahaya Jami ba gaskiya
to mun gode Alhaji Musa bari mu je mu Jos wake kan layi a Jos
Azizu ne daga Yala
to muna jin ka
inda abu ne ke so in faɗa shi ne ya saba a hankali saboda kar a je a talwata wannan sojojin nashi kuma a zo su damu mutane
To mun gode da wannan shawara taka bari mu sake kadawa Kebbi wake kan layi a Kebbi
eh Malam Ibrahim kana magana da dan Asabe mai fata ya wuce
to aji dan Asabe muna jin ka
to gaskiya ni wannan lokaci da ake ciki duk halin da al'umma kasar Gambia suka shiga to gaskiya da Yahaya Jami suke da laifi a matsayin sa na musulmi ya san cewa mulki na Allah ne yana ba da shi ga wanda su a lokacin da ya ga dama ya ba shi mulkin Gambia ko da shi da ya ji mulki amma idan Allah bai yarda ba zai yi ba shekara 22 ba kwana 22 bane ni ina ba shi shawara wallahi ya sauka tun da wuri ya masa take ya mun laili
to da fatan ya ji wannan shawara taka muhimmiya to bari mu matsa kusa da kai amma Sokoto wake kala ya Sokoto birnin Shehu
Aliyu Garba tun dukiya Lela.
To Haji Aliyu gare ka.
To gaskiya ni abin da zan ba da shawara akai ne saboda ya jami ya shekara nawa kuma daga farko ya ba da cewa yayi mai gudunmuwa akan mulkin da yake zai koma gona. To gaskiya da ce abin ki ko da sun kace jam'iyyar nan ta ayyar alingizan ƙuri'u shi yasa yanzu yake da kai ƙara kotu babba shi yadda ci abinci ko domin a rika su a yi bincike na ƙwarai shi suna ga son ƙasar ta yamu ce koko da ya'a.
To mun gode sosai da wannan shawara taka mai kyau. Bari mu je mu kebi wake kalla ya kebi.
Kano sai zakiri daga Ingas local government.
To muna jin ka kan.
Wannan ya jami kawai a mai biyu mulki saboda ya zai shekara 22 a ce bai ba da mulki ba kuma ya kira dan wa da wasu ya ce ya ansa ya yadda ya kwadi.
To da fatan waɗanda abin ya shafa ikowa za su dubi wannan shawara taka. Bari mu je lafiya wake kalla ya lafiya.
Ado baban Hansa mai gwando daga lafiya.
To Haji Ado muna jin ka.
Gaskiya ni akai na bangoyi bayan afka ga dai gande da yakewa. Saboda sakamakon afka da yake nan hina da aka samu matsala a Afirka. Makamai suke Afirka ta musamman Afirka ta yamma. Saboda haka gaskiya ban goyi bayan afka ya gama da yakewa.
To in yaki a zuba mai ido kawai a ta ganin shi?
A lallame shi ya sauka cikin ruwan sanyi.
In yaki sauka fa? To mun gode da shawararka kuma mun gode wa kowannenku da ya bada gudummawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa a wannan shiri. Mun gode. To ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka karo na 31 da ke wakana yanzu haka a ƙasar Gabon, inda a yau aka goga tsakanin Uganda da ƙasar Ghana a rukuni na D. Haka ana can a halin yanzu ana darzawa tsakanin ƙasar Egypt ko Misira da ƙasar Mali. Abin mamaki a cikin wannan wasanni na bana na ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka na ƙasar Gabon ɗin to ranar Asabar da ta gabata da aka soma waɗannan wasannin zukira na Jelitinin banda kasar Senegal da talele kasar Tunisia ci biyu da nema sai Republic Democratic Congo da ta kakkabo kasar Morocco ɗaya da banza. Dukkan wasannin da suka gabata har Jelitinin din an yi bin karibin damo babu wanda ya ci wani. A wani bangaren na ƙwallon ƙafa kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympic de Lyon ta kasar Faransa ta kai tai ga dan wasan Manchester United Memphis Depay har $10.15 million na euro. Amma Manchester United din ta ce akai kasuwa domin dan wasan ta yafi haka kudi. A wasannin duniya na ƙwallon hannu da ke wakana yanzu haka a kasar Faransa, a yanzu da kasar Norway ta kai ga zagaye na gaba bayan da ta sharbe kasar Brazil da ci 39-26 a yau Talata. A jiya kuma kasar Russia ce ta yi abin azu a gani inda ta karkare kasar Poland da ci 24-20. Kasar Qatar da ba zato ba tsammani ta kai wasan ƙarshe na kofin duniya na ƙwallon hannu da ya gabata tana canzo haka tana dabsawa da ƙasar Argentina. Idan muka leda kuma a wasannin ƙwallon kwando na ƙasar Amurka da ake cema NBA, wasannin da sun kafi kowanne sha'awa da ɗaukar hankali a duniya inda wasan ƙwallon kwando ne wasan da marada suka yi ta zaman jira a ranar jiya wanda ya haɗa Golden State da Cleveland. Wasan da an tashi Golden State din tana da ci 126 yayin da Cleveland da take da 91. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da ranar 'yancin addinai ke gudana a yau, mun lura da irin nasarorin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta samu dangane da bunƙasa 'yancin gudanar da addini. A cewar babban jakadan ƙasa da ƙasa kan 'yancin addini, David Saperstein.
Clearly, as you look back on my 2 years here at the State Department, our ability to assist Secretary of State Kerry
Karar idan muka waiwaya shekaru biyu da na yi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, damar da muka samu ta taimakawa sakatare John Kerry a binciken da ya yi, wanda ya gano cewa aikace-aikacen kungiyar ISIL a Iraki sun hada da kisan kari dangi akan Kiristoci da Yazidawa da kungiyoyin 'yan Shi'a da kuma aikata manyan laifuka akan al'ummomin Kakai da Mandians da kuma sauran kananan kabilu da suke da matukar amfani a nan da kuma damar da muka samu ta jawo hankalin al'ummomin duniya.
Wannan jan hankali da muka yi ya bada damar tara kudade fiye da dala Amurka miliyan 2.2 daga kasashe a fadin duniya domin tallafawa waɗannan kananan addinai su koma gidajensu lafiya. Amurka a matsayin ƙasa za ta ci gaba da zage dantsi akan tabbatar da ka'idojin 'yancin addinai a gida da kuma waje, a cewar Ambassador Sepastin.
I am very optimistic that the robust
ina da yakini cewa ƙara kaimi a madadin 'yancin addinai da ya kawo sauye-sauye ma'aikata da yawa ɗan Republican da ɗan Democrat zai zama wani muhimmin abu akan ci gaban harkokin waje a nan gaba. Haka ya nuna yadda ake kallon hakikanin yadda muka samu matsayar cewa harkokin addini na da muhimmiyar rawa da yake takawa a harkokin waje da muke tunkara, da kuma yadda za a bunƙasa harkar ta hanya ingantacciya. Dole ne a mai da hankali wajen shigar da al'ummomi a faɗin duniya a madadin muradin da muke karewa.
Ba da damar gudanar da addini na ɗaya daga cikin babbar gudunmawar da Amurka ke baiwa duniya, a cewar Ambassador Sepastin. A matsayina na ɗan Amurka, ina matuƙar alfaharin ganin yawan ƙasashen da suka shiga cikin wannan hange na tabbatar da wanzuwar 'yancin mutane na su zauna a matsayin 'yan ƙasa daidai wa daida, ba tare da an yi la'akari da addinin mutum ba. Amurka na abin a zo a gani a duniya akan wannan al'amari, sannan kuma za ta ci gaba da yin hakan. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani, to ka iya rubutawa zuwa ga Editorials VOA Washington DC 20237 USA. Sannan ka iya ganin wannan sharhi da kuma wasu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga muryar ta dawo da labarai amma fa a takaice.
Mutane fiye da 50 sun mutu a lokacin da wani jirgin saman dakarun Najeriya ya kai harin bom a wani sansanin 'yan gudun hijira bisa kuskure yau Talata. Wani jami'in soja ya ce sun auna mayakan Boko Haram ne, amma bisa kuskure sai harin ya fada kan sansanin 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ya daidaita a garin Ran. Ƙungiyar likitocin ba da agajin da ake kira Doctors Without Borders sun faɗi cewa jami'an su na jinyar mutane 120 da suka jikkata a cibiyoyinsa a arewacin jihar Borno. Shugaban ƙasar Gambia Yaya Jame ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar bayan ƙin amincewa da sakamakon zaben watan da ya gabata da ya yi, inda ya sha kayi shi kuma Adama Barrow na jam'iyyar adawa ya lashe zaben. A wata sanarwa ta gidan talabijin mallakar gwamnati, Jame ya ce dokar za ta ci gaba da aiki har sai kotun ƙolin ƙasar ta yanke hukunci akan ƙorafin da jam'iyyarsa ta gabatar mako ɗaya bayan zaben akan cewa an tafka kurakurai a zaben. Wasu binciken jan ra'ayoyin jama'a da aka gudanar a nan Amurka sun nuna cewa Donald Trump zai kasance shugaban Amurka na farko mara farin jini cikin shekaru da dama yayin da yake shirin kama aiki.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Creation wacce ta hada mana sautin, da injiniya Musulaiman Altarwali. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.